muna godiya ga Allah subhanahu wataala ya sake haɗa mu a wannan safiya ta Lahadi 22 ko 23 ga watan Rabi'in al-akhir hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1432 wanda ya daidai da 27 ga watan 3 2011 a lissafin miladiyya. A ci gaba da karatun ar-Rahiq al-Maktum masirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Makon da ya gabata mun karanta abin da ya shafi hanyoyin da kafirai a Makka farkon da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, wato hanyoyin da suka dauka na hana mutane su saurari wannan da'awa da wannan kira da wannan rahama daga Allah ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da bayaninsa. To a yau za mu tashi kan wata matashiyar daban da take magana akan yunkurin kuma da suka yi bayan sun ga ba su ci nasara ba a hana mutane su saurara, da kuma shiga tsakanin manzo sallallahu alaihi wasallama da al'umma kada su saurare shi. To sai suka ɗauko wani sabon salon, shine su riƙa wato tsangwama da kuma tada hankali da azabtarwa da jefa damuwa da razanarwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma duk wanda ya bi shi akan wannan addini. Wannan shine malamin ya sa mu suna al-ittihadat. Ittihadi shine mutum ka dame shi ta hanyar taba jikinsa, wannan abin da ya wuce na abin da ya shafi tsangwama ne amma ba ta kai ga a taɓa jiki ba, ko da baki a zagi ko abin da ya shafi hana mutane su saurara, amma nan matakai kuma da suka kai ga matsayin in ma taɓa jiki ko in ma barazanar kisa ko kora daga gari. Wannan abubuwan duk kalmar ittihada ta haɗa su shi ne ya sa ma suna al-ittihadat, wato abubuwan da suka shafi ta da hankali da kuma ƙoƙarin kisa ko kuma dai abin da ya shafi wato ƙara cusa munanawa. Malamin yake cewa a'mal al-mushrikuna al-asalib allati dhakarnaha shay'an fa shay'an, mushrikai sun yi amfani da hanyoyin nan da muka ambata wannan bayan wannan don me li ihbati da'wati, domin bata wannan da'awa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kariya mata karfi ba'da zuhuriha bayan bayyanarta fi bidayati sanati rabi'ati min an-nubuwa, wato a farkon shekara ta hudu bayan annabci manzo sallallahu alaihi wasallam, wato shekara hudu na farko na annabci na kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da ya fara da'awa ya fara gaya wa mutane su zo su bi Allah. Su waɗannan mushrikai sun yi amfani da hanyoyi daban-daban domin ɓata wannan kira da wannan addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa madat ala zalika asabi'u wa shuhurun, sun bi kuma akan wannan suka doge suka ci gaba da yin waɗannan abubuwa da suka ambata da aka ambata satattaki da kuma watanni. Wa hum muqtasiruna ala hadhihi al-asalib, basu wuce ba suna kan waɗannan hanyoyi da suka ɗauko wanda aka ambata mana yau su ce kar a saurare shi, yau su je su ce kada a bari mutane ma su zauna a inda yake, duk wanda ya zo wucewa ko duk wanda aka ji labari yana shawara ma zai shiga har a kai masa ziyara gida a je a ce to kar fa ka fara wannan addini sabo da ya zo. Duk wannan hanyoyi suka ci gaba da yi wato satattaki da kuma ko a ce makonni da kuma watanni la ya tajawazunaha ila tariq al-ittihad wa at-ta'lid basu tsallake wadancan hanyoyin suka kuma fara untatawa da kuma azabtarwa ba walakinahum sai dai kuma su lamma ra'aw anna hadhihi al-asalib lam tajid naf'an yayin da suka ga wadannan hanyoyin da suka bi na baki na cewa a daina sauraron annabi sallallahu alaihi wasallama da makamantan wannan basu yi wani amfani ba fi ihbatid da'wati al-islamiyya wajen bata da'awar musulunci istasharu fi ma bainahu to sai suka yi shawara a tsakanin su kuma da'iman hanyar da suke bi kenan in wannan bata ci ba sai ai shawara a koma zuwa ga wannan in wannan bata ci ba sai a koma kuma zuwa ga wannan amma dai ba za a sallama ba faqarraru alqiyam bi ta'dib almuslimin an wani taro nasu na ƙarshe sai suka yanke hukunci cewa abin da za su yi shine za su fara azabtar da musulmi wa fitnatuhum da kuma yi musu wato wa fitnatihim an dinihim da kuma fitnarsu a addininsu a jarrabe su a kuntata musu a takura musu fa akhadha kullu ra'isin yu'azzibu man dana min qabilatihi bil islam sai kowanne shugaban kabila ya dauki matakin ya fara azabtar da duk mutumin da ya kama wannan addini na musulunci daga cikin mutanen kabilarsa sai aka ce kowanne shugaban kabila ya je kabilarsa ya samu waɗanda suka musulunta a rika azabtar da su da kuntata musu wan qabba kullu sayyidin ala man ikhtara min abidihi tariqa al-iman sai kowanne shugaba ya hau kan duk mutumin da ya zaɓi hanyar imani daga cikin bayinsa ma'ana a cikin bayi ma duk mutumin da aka samu ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan addini to sai wanda ya mallake shi ya kama shi da azabtarwa ya auka kansa shine in qabba ya fado kansa yana duka yana cin mutunci da kuntatawa to anan bayan malami ya kawo wannan sai kuma ya kawo mana wasu misalai na abin da ya faru ga afradis sahaba wasu daga cikin sahabbai daya bayan daya ya ce wannan wata rana kaza yana kaza ya ba da misalin irin yadda aka rika azabtar da su a wannan lokaci da irin kuma wato wahalar da suka sha da kuma me ya biyo bayan haka shin sun miƙa wuya sun fasa addinin ko ko sun doge sun ci gaba kuma abin da zamu gani din nan shine asalin dama da awar musulunci haka ta fara da haka ta kafu irin wahalar da aka sha kenan kuma sannan waɗanda muka gani din nan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka tsaya ga addinin nan har addinin nan ya zo mana to irin wannan wahalar fa suka sha wasu halhalun da aka yi musu da azabtarwar da aka yi musu babu wanda aka yi masa irin ta a bayan zamanin su malami yake cewa wa kana min at-tabi'i ana cewa min at-tabi'i wa afsahu min at-tabi'i wanda yafi fasaha a ce tabi'i saboda nasaba ne zuwa ga at-tab' wato dabi'a in an ce wa kana min at-tabi'i abu ne sananne akan dabi'ar rayuwa wato naturally an yuharwila al-aznab wal-awbash khalfa sadatihim wa kubara'ihim abu ne sananne da aka saba irin wannan hali in an shige shi to mabiya suna ake cewa al-aznab a jikin mutum ai akwai kai akwai kuma gangan jiki ko a jikin dabbobi za ka ce misali dabba kaga ai tana da kai tana da gangan jiki da kafafu kuma sannan ga gela gela ita ce zam da'iman gelar dabba a gabanta take ko a baya tana binta ne ko to shi yasa mabiya waɗanda suke tarkace ba waɗanda suke da asali ba ake kiransu aznabu to wani ko babban mutum ko mutumi dai da ake ji da shi ko ya yi suna a fitsara da mabiyansa suna binsa ana ce ja'a fulanu ko marra fulanu wa aznabuhu wane da mabiyansa sun wuce aznab dai ana nufin wato mabiya wasifala da kuma makaskanta daga cikin mutanen gari su ne aznab sun ga sunan shi kansa na kaskanci wal awbashu da kuma tarkacen mutane taron mutane shi ma dai ma'anarsu daya da al-aznabu min haif in ka kalli abin nan karshen ma'anar amma asalin kowace kalma da ma'anarta domin asalin abin da ke da awbash shine al-akhlaq wato tarkatan da aka tara gu daya na mutane al-jam'u kamar da suke cewa wabbashat quraish ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-awbasha ma'ana quraishawa sun hada awbash sun hada tarkace ay jama'at sun tattara samarin gari marasa tarbiya da yan iskan titi su ake cewa al-awbash wato don su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fitsara to shine malamin yake cewa abu ne sanan ne da ba abun mamaki ba cewa irin waɗannan mabiya manyan mutane masu azabtar da musulmi to mabiyansu da kuma tarkacen gari waɗanda ba masu wani muhimmanci ba makaskanta za ka ga cewa an yi har wila kowanne ɗaya daga cikinsu zai gaggawa yana gudu khalfa sadatihi wato a bayan shugabanninsu abinda shugabansu suke so to haka za ka ga suna yi ma'ana tunda sun ga shugabanninsu suna azabtar da musulmi su kuma me za su zauna su yi ai kaga kenan kamar an ba su lafin kowa ya cutar da wanda ya ga dama daga cikin wato musulmi wa yataharraku hasaba mardatihim wa ahwa'ihim kuma suna motsi wato duk motsin da za su yi da kai kawo din da za su yi shine su wato gamsar da shugabanninsu su bi son zuciyarsu ya zama cewa duk abin da shugabannin suke so to shi za a yi inda yau gashi an samu damar ta more ga musulmi ba su da mutunci ba su da kima a gurinsu to tunda shugabannin sun fara kai musu hari da azabtarwa da duka da zagi da cin mutunci to an ba da kofa kenan ga waɗannan a tarkacen gari su ma su yi irin wannan fajarru alal muslimina sai suka jawo wa musulmi wala siyama adhu'afa'u minhum musamman ma dai masu rauni daga cikinsu suka jawo musu wailatin wato wahala iri-iri da azaba iri-iri da musibu taqsha'iru minha al-juludu irin nau'in da wato har fatan jikin mutum za ta iya wato kadawa ta raurawa saboda abin da ake musu ma'ana hankalin mutum zai tashi in ya ga irin yadda ake azabtar da musulmi a wancan lokaci wa akhaduhum bi naqamatin tatafattaru li sama'iha al-qulub kuma suka kama su wato da azabtarwa iri-iri ta tafaffaru li sama'ihal qulub irin nau'in da in zukata suka ji to kamar su tsatsage saboda zafin rai da tashin hankali in suka ji irin yadda aka azabtar da su to ga irin azabtarwa din sai kawo mana misalai kana abu jahal yace abu jahal ya kasance idza sami'a bi rajulin qad aslama idan ya ji labarin wani mutumi ya musulunta lahu sharafun wa man'atun kuma ya san mutumin mai daraja ne kuma yana da ƙarfi anbahahu wa akhzahu annabahu kai annabahu wa akhzahu sai ya zarge shi kuma ya kaskantar da shi annaba ta'nib ana nufin zargi al'aib ka aibanta mutum idan babba ne mai daraja ba zai iya kai hannunsa ya taba shi bai iya dukansa ko ya cutar da shi da jiki to sai ya sa baki ya cutar da shi da bakinsa ta hanyar zargi ta hanyar cin mutunci ta hanyar faɗin aibinsa a gari wa au'adahu bi iblazi al-khasarati al-fadihati fil mali kuma ya yi masa alƙawarin narkon ma'ana ya ce masa lalle ya tsoratar da shi sai ya kai ga sun sa masa hasara mummuna a dukiyarsa الخساره الفادحه وتممون الخساره في المال ادوكيا ko ace to aje a samu gonarsa wanda yake ji da ita kana yake samun abin da zai ci da kasuwancin da yake sai ace aje cikin dare sai a kona ta misali su ce za su masa irin wannan dan su tsoratar da shi wal jahi da kuma mutuncin sa aje a zubda mutuncin sa inda ake ganin yana da daraja wa in kana da'ifan in kuma ya zama mai rauni ne darabahu sai a sa a yi masa dukan tsiya wa azra bihi kuma ya zuga wato waɗancan tarkacen gari su hau kansa da duka da cin mutunci azra bihi shine a zuga mutane su ma wani abu wa kana ammu Uthman ibn Affan wato baffan Uthman dan Affan fuhu fi hasirin ya kasance shi kuma a lokacin sa irin azabar da Uthman ya sha ita ce baffan sa ne fa sai ya dauko shi ya sa samari su daure shi a cikin wato wata taburma a kudin dine shi a cikin wata taburma shine hasirin min waraqin nakhili wadda aka yi ta da ganyen wato dabino thumma yursinuhu min tahtihi sannan sai aka hura masa hayaki ta ƙasa wato a kwantar da shi ana sa masa hayaki yana cutar da shi wato a hancinsa har zuwa wato zuciyarsa irin azabar da Uthman ibn Affan shi kuma ya shake da walamma alimat ummu Mus'ab ibn Umair akwai Mus'ab dan Umair sananne ne shi ma mun shajin sa ko Mus'ab ibn Umair yana cikin manyan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da suka riga musulunci sunansa Mus'ab ibn Umair ibn Hashim ibn Abd Manaf kun ga sun hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma wato takakannin su ibn Abdiddar ana ce masa al-Abdari ya musulunta tun farkon zamani tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun annabi sallallahu alaihi wasallama yana zauna tare da sahabbai a Darul Arqam kuma amma ya boye musuluncin sa daga mahaifiyarsa da kuma wato mutanen sa bai bari sun sani ba har sai da ta kai an sami wani mutumi ana ce masa Uthman ibn Talha shine ya ji labarin cewa Mus'ab ya musulunta dab 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 sai kama hanya ya je ya gaya wa mahaifiyar ya kuma gaya wa mutanen wato kabilarsa har ya zama cewa suka zo suka kama Mus'ab aka daure shi aka hana shi abinci kwanaki da dama yana cikin waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha farkon lamari sannan ya sake dawowa Madina daga baya hijira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya zama cewa bayan yin hijira din nan tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarci yakin Badar da yakin Uhud a Uhud shine ke rike da tuta ta yaki kuma a wurin aka kashe shi karshen sa kenan wannan shine Mus'ab ibn Umair to shi Mus'ab ibn Umair din nan yayin da mahaifiyarsa ta ji labarin ya musulunta man shine ko yace walamma alimat ummu Mus'ab ibn Umair bi islamihi yayin da ta ji labarin musuluntarsa mana'athu at-ta'ama wash-sharaba sai ta hana shi abinci da abin sha ma'ana ba abinci ba abin sha aka kuma daure shi wa akhrajathu min baytihi kuma ta fitar da shi daga gidansa wa kana min an'amin nasi aishan yana dan gata ne shi wato saboda mahaifiyarsa tana da dukiya shi ma shi ma yana da dukiya yana cikin mutanen da suka jin dadin rayuwa a wancan lokaci saurayi ne dan gata ana tallafa masa da duk abin da yake so abinci ba komai yake ci ba sai wanda ya zaba saboda gata amma fatakhashafa jilduhu takhashuf alhayati sakamakon wannan abin da aka yi masa na azaba da wahalar da ya sha sai da ya zama cewa jikinsa yana saba irin yadda jikin maciji ke saba saboda yunwa da wahala an hana shi wato wannan jin dadi kuma shi din ya ki ya bar addinin saboda ya yarda shine addinin gaskiya wannan dai kenan sanin shi wa kana Suhaib ibn Sinan ar-Rumi haka nan Suhaib ibn Sinan ibn Malik ar-Rumi wasu na ce masa ibn Khalid ibn Abd Amr an ce masa ar-Rumi ne wasu malamai suka ce saboda mutanen Rum wato Rumawa sun kama shi lokacin da aka yi wani yaƙi suka kuma mai da shi cikin bayinsu daga baya kuma wani ya saye shi ya dawo cikin wato Larabawa cikin musulmi wasu kuma suka ce a'a dama mahaifansa sun tafi da shi suna zaune ne a area da ake ce al-Ubulla a cikin Asham suna kusa da Rumawa sosai ya kamata mu sani cewa a da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce ar-Rum ba ana nufin Italiya ta yanzu ba yawa Sham in aka ce Rum ana nufin kasar Sham da Palestine da Syria ta yanzu da kuma Jordan da Lebanon wannan area su ne Sham to a lokacin nan Rumawa in aka ce Rum nan ake nufi domin nan ne inda suka kafa daula kusa da Larabawa domin kokarin su ga cewa sun yi tasiri akan wannan wato bangare din na duniya to wannan shi ake ce ma Rum ba ana nufin Italian ba to wasu suka ce a lokacin iyayensa dama a wannan gurin suke sannan aka yi yaki aka kama su a cikin bayi har kuma daga baya wasu suka saye shi sai yasa ake ce masa ar-Rumi wallahu alam bi al-haqiqa amma dai na cikin maganganun da malamai suka faɗa asalin sunan sa ma ya samu suna ne daga wannan shakali din nasa sun ce mutum ne mai jan gashi an mutum gashin sa ja ne ana ce masa yana da suhuba a gashin sa suhuba da sadun da ha'un da wawun da ba da ta marbuta shine as-suhubatu shine jan gashi mutum ya zama blonde yawa asalin wannan jan gashin da yake da shi shi yasa aka sa masa suna Suhaib shi yasa wasu kace sunan sa Khalid al-muhim dai wannan shine Suhaib ibn Sinan ibn Malik ar-Rumi shi kuma malami yake cewa wa kana Suhaib ibn Sinan ar-Rumi yu'azzabu kima an kasance ana azabtar da shi hatta yafqida wa'yahu har ya zama cewa ya rasa wato wa'ayinsa ma'ana baya fahimtar abin da yake yi ma'ana ya zama cewa yana nema ya zautu sa ya suma a yi masa duka a ci mutuncinsa har ya zama cewa hankalinsa ya rabu da shi wala yadri ma yaqulu bima san me yake fada ba saboda tsabar azaba wallahu musta'an wa kana bilal mawla umayyah ibn khalaf akwai bilal al-habashi shi kuma bilal ibn rabah sunansa al-habasha al-habashi an dangana shi zuwa ga habasha kasancewar daga can yake asali kuma wato bakar fata ne shi bilal bawa ne shi na umayyah ibn khalaf dai daga cikin manyan kafirai maka a lokacin nan al-jumahi fa kana umayyah yad'u fi unuqihi hablan daga cikin hanyoyin da umayyah ya rika azabtar da bilal da su shine sai ya daura igiya a wuyan bilal thumma yusallimuhu ila as-subyan sai miƙa wa yara yace kun gashi nan ku ta wasa da shi sai su ja igiyar su ta yawo da shi wato akan titi a cikin wato garin makka ya tufuna bihi fi kulli jibali makkata suna jansa akan duwatsun makka ko ina da ko ina wayajurunahu suna fisgassa suna jansa hatta kana al-hablu yu'athiru fi unuqihi hatta kai sai da wannan igiyar ta rika alama a wuyansa saboda jan da ake masa ana fisgassa da karfi yara suna jansa a ƙasa wa huwa yaqulu shi kuma duk abin da ake masa din nan yana cewa ahadun ahadun ma'ana Allah ɗaya ne shi dai yana nan akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba zai bari ba wa kana umayyatu yashudduhu shaddan umayya a lokacin nan yakan daure shi daurewa mai tsanani thumma yadribuhu bil asa sannan ya sa sanda ya rika dukansa da wannan sanda din bayan ya daure shi wayuljiuhu ila aljulusi fi harri ash-shamsi yana tilasta masa har sai ya zauna wato a tsananin zafin rana wato a ce a samu inda yake rana ta yi zafi to kuma a wancan lokacin mun san a makka har ma zuwa yanzu in aka ce lokacin zafi ne ba lokacin sanyi ba to da wahala ka sami inda za ka ji rana da za ta rika kona ka tana shiga jikinka irin wannan bangare din na duniya wato makka to a wannan lokaci zai tilasta masa sai ya zauna a cikin rana ya azabtar da shi da wannan zafin rana din kama kana yukrihuhu alal ju'i kamar yadda yake tilasta masa kuma akan zama da yunwa ya hana shi abinci ya zama cewa daga farkon wuni har ƙarshensa ba zai sa komai a cikinsa ko a bakinsa ba la abinci la abin sha wa ashaddu min zalika kullihi yace kai abin da yafi wannan ma gaba dayansa tsanani annahu kana yukhrijuhu zai fidda shi idza hamiyati adh-dhahiratu idan zafin rana yayi tsanani sosai to sai a fito da bilal shine hamiyati adh-dhahira adh-dhahira shine zafin rana lokacin da rana take tsakiya yawa fayatrahuhu ala dhahrihi sai ya kwantar da shi akan bayansa wato a sa bilal ya zama ya kwanta a rigingine kuma sannan ba riga gadan bayansa ya zama wato akan wato ƙasa ala dhahrihi fi ramdai a cikin wato abin rairayin makka a wannan lokaci nan ce ramda ana nufin ƙasa mai tsakwaikwayi rairayi amma kuma da 'yan tsakwaikwayi a cikinsa fi batha'i makka a cikin kwarin makka batha asalin albathu min al-ardi shine wurin da in aka yi ruwa a kwari ruwa hanyar da ya bi ai kana ga yana barin wani yashi da 'yan tsakwaikwayi ko to wannan shi ake ce ma albathu shine bathau makka wurin wannan an kai ruwa suna da yawa a makka to kuma bayan lokacin ruwa ya wuce lokacin tsananin zafin rana to wannan gun akan amfani da shi ya zama wajen azabtar da musulmi a wancan lokaci saboda ga ƙasa ta taru da tsakwaikwai ga kuma rereye to idan aka kwantar da mutum a irin wannan kai ka tuno ran juma'ar da ka makara misali baka samu shiga masallaci ba ana tsananin rana ka sa goshinka a ƙasa ko akan kwalta ko kuma akan rereye sai ka tuno irin abin da ake ji ina ji kowa ya taba yin wannan alal akalla ko sau ɗaya ne dai a rayuwarsa ya san yadda ake ji to ballantana a ce wannan rereye ne wanda da'iman babu wata inuwa da ta taba rufe shi ballantana a ce ya dan samu sanyi wani lokaci sannan inuwa ta tafi babu bishiya kwata-kwata haka wurin yake a wadi daga cikin audiyatu makka to a lokacin nan haka za a shimfidar da Bilal ibn Rabah a gadan bayansa akan wannan irin wato kasa da rereye thumma ya'muru bis-sakhrati al-'azimati akan haka din in an kwantar da shi fa akan wannan rereyen mai zafi sai kuma a dauko wani dutse kato sai a dora fatuba'u ala sadrihi sai a dora akan kirjinsa ma'ana kenan ba zai iya tashi ba kaga in toyewa ne an so kamar a ce a toye shi thumma yaqulu sannan yace la wallahi yace musu la wallahi la tazalu hakaza hatta tamut aw takfura bi muhammad yace wallahi ba za ka gushe ba a wannan hali ba za mu dauke ka ba za mu kauda kai daga wannan hali ba ko dai ka mutu ko kuma ka kafirce da muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda zai ce masa kenan shi umayya ibn khalaf shi sai na cikin waɗanda za su haɗu da mummunar azaba wannan mutumin a tashin kiyama domin ya mutu ba a musulmi ba wa ta'budu Allata wal Uzza ko ka kafirta da muhammad ka zo ka bautawa Lata da Uzza fa yaqulu shi kuma Bilal wa huwa fi zalika yana cikin wannan halin ana masa wannan irin azaba da zafin akan zafin rana sai ya ce ahadun yana maimaita kalmar ahad wato Allah ɗaya ne Allah ɗaya ne wa yaqulu har ma yace law a'lamu kalimatan yace wallahi da na san wata kalma hiya aghyabu lakum minha wadda za ta fi kona muku rai za ku fi jin zafinta in na faɗe ta yace la qultuha da ita zan faɗa ma'ana kun ga babban abin da ya dame su dama shine a ce Allah ɗaya ne to sai ta maimaita ta yace da ya san wata kalmar ba ahadun ba da za ta fi kona musu rai da za ta fi tayar musu hankali yace to da ita ce kalmar da zai faɗa ba takaitawa akan wannan ba wa marra bihi Abu Bakr ana cikin irin wannan azabar sai Abu Bakr Abdullahi ibn Uthman wato ibn Abi Quhafa sai ya wuce ya ga Bilal ana irin masa wannan azaba din wa hum yasna'una zalika bihi ya same su sune masa irin wannan wato azaba din fashtarahu bi gulamin aswad sai ya saye shi da wani wato bawan baki shi ma ya ba da shi aka ba shi wato Bilal ya saye shi fansa wakila wasu kuma suka ce a'a bi sab'i awaqin ya saye shi ne da uqiya bakwai aw bi khamsin min alfidati ko kuma wato abin nan uqiya biyar na fidda na azurfa da ya saye shi kuma wa a'taqahu sai ya yanta shi shine har wasu daga cikin sahabbai suna cewa kana Abu Bakr sayyidana Abu Bakr shugabanmu ne wa a'taqa sayyidana kuma ya yantar da wato shugabanmu shine Bilal ibn Rabah to Allah ya gafarta musu baki daya ya kara musu daraja a aljanna domin yan aljanna ne wa kana Ammar ibn Yasir ga kuma wani Ammar ibn Yasir Ammar ibn Yasir shi kuma maula ne li bani makhzum ga banu makhzum aslama huwa wa abuhu wa ummuhu shi kuma nasa gefen da sauki ta bangaren gidansu domin da shi da uwarsa da ubansa duk sun musulunta yawa fa kana al mushrikuna inda ya sha wahala shine gun mushrikai fa kana al mushrikuna dan haka mushrikai suka kasance wa ala ra'sihim abu jahl wato shugaban su a wannan azabar da suka ba wa su Ammar ibn Yasir shine Abu Jahl sun kasance yukhrijunhum ila al-abtah suna fidda su zuwa ga wani wuri al-abtah a Makka idan hamiyat ar-ramda irin wadancan wurare din na rereye din shine abtah idza hamiyatir ramda lokacin da rilayin wannan gun yayi zafi kwarai daga ce fa yu'azibunahum biharriha sai su azabtar da su suma da zafin wannan wuri din wa marra bihim annabiyyu har wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ana cikin musu wannan azaba din ya wuce wa hum yu'azzabuna lokacin da ake musu azaba fa qala sai yake cewa sabran ala yasirin fa inna maw'idakumul janna yawa yace sabran ku yi hakuri ala yasir ya ku gidan yasir kun din da ga uwar ga uban ko ga dan yasa sai kira su gaba daya ala yasir wato ku gidan yasir fa inna maw'idakumul janna alqawrun mu da ku shine aljanna ma'ana ku yi hakuri da wannan hali da kuke ciki insha Allah za ku shiga aljanna kun ga ashe manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ne ke ilmantar da shi su wane ne yan aljanna don haka duk wanda yace masa dan aljanna ne to dan aljanna ne don haka Ammar ibn Yasir da babansa da babarsa yan aljanna ne fa mata yasir fil azab shi babansa yasir anan ma ya mutu a cikin wannan azaba din bai iya wato ci gaba ba saboda an girma kwarai tsoho ne sosai wa ta'ana abu ja'l sumayyata abu jahal kuma ya soki sumayya wata ce ummu ammar sunan da ake cewa sumayya ko da ake sawa to an samu shi mafi yawa da mutane suke daukowa sun samu shi ne daga wannan sunan mahaifiyar ammar dan yasir kenan sunanta sumayya ita kuma ita ce shahidiya ta farko a musulunci ita aka fara kashewa da sunan azabtarwa ta addini abu jahal ya soke ta ne fi kubuliha a bihirbatin ya samu mashi duba rashin imani ba wannan ce rashin imani ina nufin na bahaushe rashin tausayi yawwa rashin tausayi irin na wannan wato mutum mai busasshiyar zuciya mashi ya samu ya take ta da shi ta gabanta ta farjinta da haka wato Abu Jahal ya kashe ta shi ne abin da ke nufi cewa menene وطعن ابو جهل سميه ام عمار في قبلها ما قبلها في قبلها وتتغبنت بحربه ده ماشي فماتت حتى تموت وهي اول شهيده في الاسلام ايتتي شهيديا تفرقو المسلمين كوتا كوتانزا معناه متومن ده aka fara kashewa sai ku rike wannan ko yawa ilimi ne na rikewa matar da aka fara kashe ko mutumin dan adam inda aka fara kashe shi a musulunci da sunan addini ita ce Sumayya babar Ammar ibn Yasir sanai ce wahiya Sumayyatu bintu Khayyat maulatu Abi Hudhaifah ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum wannan shine asalin nasabta Sumayya ir Khayyat maulatu Abi Hudhaifah ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Umar ابن مخزوم عبد الله بن عمر وانت عمر بن الخطاب يوه لم بني ابن مخزوم اخي في عمر بن مخزوم وكانت عجوزا كبيره ضعيفه الوقتين نفا كدوبا كغا ابل رشن توسيي متتي مي جلما تصوبوا تي تا تصوفه تكون كما غا روني ا جكينتا اما دد هكا اكا ازمتر دا ايتا اكا كشيتا دا ايرين wannan wato siga saboda tsabar rashin tausayi وشدد العذاب على عمار بالحر تارة شي كما عمار بن ياسر اكا اننت عذاب اكنسا ده هنير زافر لنا وان لوكتين وبوضع الصخر الاحمر على صدره اخرى وان لوكتين كما دبن سي اسنيا واتو دوسي واتو جن دوسي مي زافي اكن واتو كيلجنسا دوسي ينا اننن زافنسا سي ادكوشي ببا سي ادوراشي اكن kirjinsa saboda wato yayi imani ana neman lalle ya bar wannan imanin ya koma zuwa ga kafirci wa bi ghatihi fil ma'i kai wani lokacin ma kuma sai a zo a dilmiya shi a cikin ruwa ma'ana sai a tara ruwa babba sai a kama kan Ammar sai a dilmiya shi sai a danna a cikin ruwan sai ya kusa mutuwa sai a dago shi wato a azabtar da shi ba a niyyar kisan ba a lokacin nan kawai so ake a bashi wahala ka san mutum aka sa shi a cikin ruwa ba dama yi numfashi yawa to wa bi ghatihi fil ma'i hatta kana yafqidu wa'yahu har ya zama cewa ya suma saboda wannan abin da akai masa wa qalu lahu sai suka ce da shi la natrukuka hatta tasubba muhammadan ba za mu barka ba har sai ka zagi muhammadu aw taqula fil lati wal uzza khairan, ko ka fadi wato alheri, ka fadi kalma ta yabo ka yabi lati da uzza, ka kafirce ka zagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ka fadi alheri dangane da lati da uzza. Fawafaqahum ala zalika, to shi anasa yanayin shi da yaji azaba Ammar ibn Yasir sai musu abin da suka nema din, dan me? Dan ya tsirar da ransa. Yawwa, domin ya tsirar da ransa ba wai saboda ya yadda da wannan abin da ya faɗa din na kalmar bakin sa ba. Wafaqahum ala zalika mukrahan, ana wato a halin tilasti. Waja'a bakiyan, daga baya sai yazo da suka kyale shi, sai yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu'tadiran ila annabi, yana neman uzuri yana cewa ya rasulullahi wallahi ba hazunci na faɗa ba, na faɗa ne domin su kyale ni da raina, domin naga za su kace musamman wannan kunga yana da damar yi wannan, gashi yana kallo an kashe babansa, ko babansa ya mutu a azaba, ga mahaifiyarsa irin kisan da aka yi mata ya tabbata ba za su bar shi ba. To ganin wannan abu sai ya faɗa musu abin da suka ce ya faɗa ɗin nan. Wannan shi ya nuna mana cewa ashe a musulunci akwai wancan ɗin, akwai kuma wannan. Wani mai iya dagewa ya dage ya ƙi faɗar kalmar da ake so ya faɗa ta kafirci, in ya dage wannan ba laifi ne ba, kamar yadda su Bilal suka dage. In kuma ya faɗi kalmar da su kafirai suke so, wanda ya san in ya faɗa za su ƙyale shi, shi ma in ya faɗa wannan shi ma ba kafirci ne ba, abinda ya faɗa ko da kafirci ne, zagin annabi da kuma faɗin alheri ga lati da uzza da suka nema ya yi, ya faɗi wannan abin shi Ammar ibn Yasir, amma ba da ya yarda har zuciyarsa ba. Shi yasa a lokacin da ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan, ya nemi uzuri ɗin, sai Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya, a man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, a cikin suratul nahl. Ma'ana man kafara billahi, wanda ya kafircewa Allah, min ba'di imanihi, bayan imaninsa. To wannan sai aka kawo jumla i'tiradiyya, sai aka kawo illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, sai dai wanda aka tilasta masa alhali zuciyarsa tana nitsa da imani. To sai aka ce walakin man sharaha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah, amma wanda zuciyarsa ta karbi wato kafirci, hankalinsa ya kwanta da kafirci ne yadda da shi har zuci, to waɗannan su ne wanda za su sami azabar Allah subhanahu wataala. Wannan shi ne asalin abin da aka gina abin da ake ce ma taqiyya a kansa. Ma'ana idan mutum akwai taqiyyar da mutum zai wa kafirai, domin asalin taqiyya ana yin ta ne kawai ga kafirai, musulmi ya zama ya ɓoye wani abu na zuciyarsa na imani, ya bayyana abin da suke so don kar su kashe shi. To wannan shi ne irin halin, kamar da Allah maɗauki ke cewa la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin, ko wa man yaf'al dhalika ha ya ayatike fa laysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum ma tuqatal. Yawwa, sai dai idan ku yi taqiyya tare da su, ma'ana ku bayyana musu abinda suke so don su kyale ku. Wannan taqiyya kenan a musulunci, iyakarta kenan, amma ba taqiyya irin ta addinin Rafida ba. Misali yadda a kowane yanayi mutum zai boye aqidarsa, duk inda yake cikin mutane ba za a gane shi ba har aka dauke ta rukuni na addini, ko kuma tis'atu a ashar addini, kamar yadda suke faɗa a cikin littafin addinin su, wato cewa muhimmancin ta kashi ɗaya a kashi tara ne cikin goma na addinin gaba ɗaya shine taqiyya addinin, wato shi a Rafida. Allah ya kiyaye mu. Wannan mummuna aqida ce, kuma ba a gina ta akan waɗannan ayoyin ba. In suna magana zaka ji suna kawo irin waɗannan ayoyi, to amma su a gunsu ba wannan bane. Yawwa, ba wannan ne dalilin da yasa aka yi ba. Asalin abin da yasa suka kawo waɗannan abubuwa domin su sami damar da za su yada aqidunsu marasa kyau har mutane su karɓa, domin da a ce za su bayyana su ƙuruƙu kamar da shi littafansu, to hakikatan babu mutumin da zai karɓa. Amma idan aka zo aka yi tafatturi da sunan san Ahlul Bait Annabi sallallahu alaihi wasallam, da menene ana kuka ana kaza, to sai ga mutane suna nema su karɓa tare da ɓoye waɗancan abubuwan da aka gina asalin addinin a kansu. Naka ba wancan taqiyya ɗin ake nufi ba. amma dai yana da kyau dalibin ilimi su sani lokacin da kake magana da masu ilimin wannan aqida za su ai a musulunci ma akwai taqiya kai kuma sai ku a babu taqiya a musulunci a ba haka bane akwai amma ga irinta yau iya wannan kuma nan ta tsaya wanda za a kashe shi saboda addinin sa ya bayyana wannan abin da kafirai suke so iya wannan lokacin daga baya kuma ya ci gaba da addinin sa amma ba a ce har abada rayuwarka sunanta taqiya ba wannan ba a musulunci bane da fatan mun fahimci wannan sannan sai ce wa kana abu fukaihata wasmuhu aflah maulan li bani abdiddar akwai wani maula yantaccen bawa na bani abdiddar shi kuma sunansa abu fukaiha wa kana min al-azd yana da kabilan azd fa kanu yukhrijunahu fi nisfi an-nahari fi harrin shadidin shi kuma sukan fito da shi ne wato lokacin da rana ta zo tsakiya sai a fil da shi lokacin tsananin zafin rana din wa fi rijlaihi qaydun min hadidin sai a sa masa sasari a kafarsa fa yujarridunahu min ath-thiyabi a tsiraitar da shi ma'ana ya zama tsirara kwata kwata haihuwar uwarsa kuma a sa masa sasari a kafarsa wa yubtiquhu fi ar-ramda'i shi ma a shimfidar da shi wato a kwantar da shi a rairayin nan mai zafi na rana thumma yad'una ala dhahrihi sakhratan shi kuma sai su sa shi wato a kwalib da suke sai a dauki dutsen sai a dora a gadan bayansa dutsen hatta la yataharrak har ya zama cewa baya iya mamotsi fa kana yabqa kadhalika hatta la ya'qil la ilaha illallah haka zai tsaya har sai ya zama cewa baya fahimtar me yake yi ma'ana har sai ya suma hankalinsa ya rabu da shi duk wannan hanyoyi ne daga cikin hanyoyin da mutanen nan suka azabtar da mutane fa lam yazal yu'azzabu kadhalika haka nan zai gushe ba zai gushe ba ana azabtar da shi hatta hajira ila al-habashati har sai da ya hijira zuwa habasha al-hijrata ath-thaniya hijrata biyu wa kanu marratan qad rabatu rijlahu bihablin wata rana ma sun taba daure kafarsa da igiya thumma jarruhu wa alquhu fi ar-ramda'i sannan suka ja shi su kai shi gun wannan wato rairayi din wa khanaquhu suka shake shi hatta zannu annahu qad mata har suka zaci cewa ya mutu فمر به ابو بكر هر ابو بكر يوشي يجي اني مثلا wannan fashtarahu sai ya saye shi wa a'taqahu shi ma ya intar da shi lillahi domin Allah wa kana khabbab ibn al-arat akwai al-khabbab ibn al-arat haka ake karanta al-arat da shaddan ta'u maula li ummi anmar bint siba' al-khuzaiya shi kuma maula ne na ummi anmar ba ammar ba anmar bint siba al-khuzaiya wa kana haddadan shi kuma makeli ne shi falamma aslama lokacin da ya musulunta azzabatu maulatuhu bin nari sai ita uwar gidan nasa wanda take shine shi bawan sai wato wanda ta mallake shi sai ta rika azabtar da shi da wuta kanat ta'ti bil hadidati al-mahmah al-muhammah sai ta zo da wato du abin nan karfe da yayi zafi yayi jajawur bayan an sa shi a wuta karfin da ake sakiya da shi ko ai aikin kila da shi bayan an sa shi a cikin wuta fataj'aluha ala dhahrihi aw ra'sihi sai ta dora shi da zafin nan nasa a gadan bayansa ko kuma a kansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un liyakfura bi muhammadin ba dan komai ba sai dan ya kafirce da muhammad sallallahu alaihi wasallam falam yakun yaziduhu zalika illa imanan wa taslima wannan abun ko da take masa bai kasance yana ƙara masa komai ba sai imani da kuma musulunci da mi kauya zuwa ga abinda ya yarda da shi wa kana al mushrikuuna aidan mushrikai kuma su ma sun kasance yu'azzibunahu fayalwuna unquhu suna azabtar da shi sai su wato daure wuyansa su karkata wuyansa kai su juya masa wuya ma'ana mutum in yana da haka ai kaga fuskar sa tana kallon gaban sa to sai a kama kanshi sai a juya ma'ana kamar a murde masa wuya wayajdibuna sha'ruhu ana wato fisgar gashin dake jikin sa gashin kansa haka ana fisga ana jawo shi ana juya kan saboda a azabtar da shi wa qad alqawhu ala an-nar kuma su jefa shi a cikin wato wuta thumma sahabuhu alaiha sai su jashi akan wutar har yanzu falamma atfa'aha ay fama atfa'aha illa wadaka dhahrihi babu abinda yake kashe wutar sai maiƙon da ke fita daga jikinsa, la ilaha illallah, maiƙon da ke fitowa daga jikinsa shine ma har ya kashe wutar da ake azabtar da shi, wato akai. Wannan kaɗan ne daga cikin abin da za mu ji, kuma wato zai tsoratar da mutum ya sa masa darasi wato a cikin zuciyarsa na irin yadda waɗannan mutane suka azabtar da wato al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama saboda imaninsu. Kun ga ashe kenan an yi abubuwa sosai sosai a tarihin musulunci wanda a yanzu ba a yin irinsu, ko ana yi. Mafi yawan abin da ake yi mafi karanci, duk da dai ya danganci daga wuri zuwa wuri, daga wuri zuwa wuri, ina zancen min haithul afrad ne, wajen individual azaba da ake mutane, illa kace a al'ummance da azaba nan iri iri a tayar mana hankali yaƙe yaƙe dinnan duk nau'o'i ne shi ma na azaba, kar a bar mu zauna lafiya saboda mun yi imani, kuma a ruɗa mana tunanin shi kansa addinin a shawwasha mana, a ruɗa mana shi, ba za mu fahimce shi yadda ya kamata ba, musamman irin yadda ƙasashen Turawa yanzu suka sa a gabansu motsi kaɗan duk abin da ya shafi ƙasashen musulunci a shiga cikinsa daga daga don lalata wa mutane wato al'ummarsu da addininsu, a kashe wanda za a kashe, kuma a ta ruɗa musu addinin ya zama cewa ba za su fahimce shi ba, kuma har ya zama cewa suna kyamar junansu babu dama wato su haɗa kansu. Wannan duk yana daga cikin mu kuma azabar da muke samu a wannan lokaci ɗin. Babban abin da ya kamata mu kuma mu yi shine mu ƙara sanin addinin, mu ƙara fahimtarsa, mu san yadda na baya suka yi haƙuri, mu ma mu yi haƙuri akan wannan wato azabtarwa ta wannan zamani, kuma duk abin da zai kai ya kawo mu ma mu tsaya akan ahadun ahad, kamar yadda Bilal ibn Abi Rabahin da kuma sauran sahabbai bayan azabtarwa da duk azabar da aka yi musu ba su kaushe ba, suka tsaya akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yace wa kanat zinniratu, to ina ma sau 'ya'yansu suna zinnira, ko wani zai ce wanda suna ne zinnira, to ko wata mata ita ma zinniratu amatu amatu rumiya, wata baiwa ce barumiya, kad aslamat, ita ma ta musulunta, fa'udhibat fillahi, ita ma an azabtar da ita wato a addinin Allah, wa usibat fi basariha, aka same ta a idanta, wato aka yi mata bala'i da musifa a idanta ita kuma, hatta amiyat, hatta makanci, faqila laha, sai a zo a ce mata asabat killatu wal uzza, ai da lata da uzza ne suka same ki da musifa, faqalat, sai ta ce la wallah, sai ta ce abadan ma asabatni, ai da lata da uzza ba su yi min komai ba, ba su isa ba, wa hadha min Allah, wannan daga Allah yake, wa in sha'a kashafahu, in ya so ku zai yaye min shi ya dauke min in warke, fa asbahat min al-ghadi, tawayi gari da safe, wa qad radda Allahu basaraha, tawayi gari Allah madaukaki ya dawo mata wato da idanta bayan da kafirai sun makantar da ita, washe gari kuwa da ta faɗi wannan Allah subhanahu wataala ya dawo mata da idanta, fa qalat quraish, sai quraishawa suka ce hadha ba'du sihri Muhammad, wannan wani sihiri ne daga cikin sihirin Muhammadu. Kun ga wani makon mutum ya sallama shi, kai wannan abun fa daga Allah yake, ya kamata mu haƙura, sihirin nan nasa ne, dai sihiri ya yi mata, shi ya sa ya dawo da ilinka. Allah ya kyauta. Tuna ga mu tsaya a nan darasin gaba, insha Allah sai mu ƙarasa ittin haddadin, kuma mu tashi kan mawqiful mushrikin insha Allah. Muna roƙon Allah madaukaki ya ƙara tabbatar da mu akan addininsa, kuma ya ƙara mana ƙarfin zuciya da riƙe shi da haƙuri a kansa, kuma ya ba mu ilhamar abin da yake shine daidai a cikinsa. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.